بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وأصبر قوم الشافعي دولة رمضان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma aka yi daidai da 28 ga watan fabrairu 2026 miladiya. A darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike ƙarshen aya ta 27 cikin wannan sura mai albarka, suratu ali imran. Allah Allah ta'ala tulijil layla fin nahari wa tulijil nahara fin layl, har zuwa ƙarshen aya. Muka ci akwai sauran ƙarin bayani da za mu dangane da ayar. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 28. Kafin haka akwai takardu da aka tuzo, wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Mala Allah ya ƙara ilimi mai albarka ga naira 500 a sa a asusun ijaba. Ina so a tsaya a cikin addu'a, Allah ya ƙara mun lafiya a laluran da yake damuna, a kuma sa yayana addu'a, ko kuma idan harafin ƴaƴana ne kamar yayana ya rubuta. Allah ya ƙara musu buɗi zalika tunanin ina yaya yake ne da mace ce ko yayan da take nufi ko. Allah ya ƙara musu buɗi na alkhairi ya kuma musu albarka a sharuwa lafiya. To Allah ya saka ni alkhairi, Allah kuma ya sa ni jani. Allah ya albarkaci yayanki ya musu albarka, ya ƙara musu buɗi a cikin al'amuransu. Alhaji Adamu mai tagore naira 10,000 a cikin akaunti ne jaba. Allah ya saka ni alkhairi, Allah kuma ya sa a mizani. Allah albarkaci zuwa ya ƙara wa miki albarka. A jiya malam ya karanta wannan aya kuma mun fassara ta a gurguje maimacin da ke kanta bai da yawa. Ubangiji ta'ala ya ce shi ke shigar da dare cikin yini, kuma ya shigar da yini cikin dare. فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. يجي سيكو وانا دي سيكين سكولا قرانا يقارو لغربنا قدد أبند لنقوان سير بوش. منبقى مسالي جيا يجي ألوك سن ديني يتاري إذن دري يشبو لوري فوزير نجاي سورين دي سورا أتكون ونين sai ka duhun dare ya bayyana sosai bai da magani ne bai gama karewa ba. To wannan abin da ya taba na wani bangaren yini zai sa yini ya zama gajere, saboda ya samu na ƙasu daga jikin wannan dara. Haka shi ma lokacin da dare ya gari ya waye bai gama fita ba, idan yinin ya shigo da wuri zai yafuci wani abu a cikinsa sai ya ƙanƙanta wannan dara. To Ubangiji ta'ala shi ne yake yin wannan. Allah ya ce wa tukhrijul hayya min al-mayyit, kuma Allah yana fitar da rayayye daga jikin marci, kamar dan adam da tsuntsaye da dukkan waɗansu halitta da ka iya zuwa a cikin tunanin dan adam, wanda ake iya samun rai da mutuwa a jikinsa. Kamar yadda Allah ke fitar da ƙwai a jikin kaza, ya fitar da kuma kazar a jikin ƙwa. Kaga wannan hayyu ne da manya. Wasu daga cikin malamai suka ce kamar kafiri ne da kuma musulmi. shi musulmi rayayye da imaninsa, haka shi ko kafiri matacce ne da kafircinsa. A wa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman matharuhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Rashin imanin nan ya mayar da shi matacce, amma shi ko mumini ya zama rayayye ne. Haka zalika Ubangiji ta'ala zai iya fitar da wani musulmi mumini mai imani daga jikin kafiri, kamar yadda za a iya samu wato musulmi mai imani Allah ya kyauta kuma a samu wani daga jikinsa ya fito wanda yake shi kuma kafiri, duk zai iya faruwa. Ubangiji ta'ala shi ke yin wannan daga cikin ikonsa. Ubangiji ya ce wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, kuma kana azurta wanda ka so ba tare da hisabi ba, mana ba tare da lissafi ba, rizqan wasi'an, arziki wanda yake mai yalwa, wanda yake game komai. Ubangiji ta'ala shi ke ba da wannan arzikin zuwa ga bayinsa. Waɗannan ayoyi suna nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ainihin wato yalwar falalarsa ga bayinsa, kuma ya tabbatar da cewa shi mulki nasa ne, shi ke bayar da shi ga wanda yake so, shi yake zaba wayan mutum ko dabararsa ko ikonsa ko wani abin da yake jin yana takama da shi, baya ba shi mulki sai in Allah ya ba shi. Shi yasa ya faɗa cikin a farkon ayar cewa qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Ta kaje da kalmar ya sha'u ya kuma mai zuwa cikin ayar, ka gane bayinka ba ne, ba wayanka ba ne, ba dabararka ba ce. Kuma wannan aya tana daga cikin addu'o'i masu kyau wanda Ubangiji ta'ala aka roƙe shi yana amsawa, kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa, ba ku magabata ba, cikin malamanmu na zamani yake cewa wannan addu'ar duk lokacin da ya yi ta da wannan aya yana samun buri, yana samun alkhairi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, irin alkhairin da baka tsammani. An gane ko? Ɗaya daga cikin limaman masallacin harami na Makka yake faɗin wannan, ya ce lokacin da zai yi addu'a yakan yi wannan, sai da Allah ya huda masa, Allah kuma yakan yalwata masa. Wannan addu'ar ita ce za ka ce ne Allahumma ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'a minhuma man tasha irhamni rahmatan tubunni biha ar-rahmatu man siwak. Wannan addu'a ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske. Allah madauki sarki ya sa mu sarrafa ta cikin alkhairi. Kar a jiya wata addu'a mummuna ga wani dan Allah subhanahu wata'ala, ya aka roƙe shi yana ji, ita addu'a sababi ce, kuma yakan faru addu'ar ko a cikin alkhairi ko a cikin sharri. To shi yasa za ku ji malamai suna jin kunnen mu cewa duk lokacin da za mu roƙi Allah mu roƙi alkhairi, Allah madauki sarki ya shirya da mu. Lokacin da aka saukar da waɗannan ayoyi, malamai suna kawo wani hadisi wanda yake gaskiya hadisin yana da rauni, kuma shi malam ya kawo hadisin, muna fata Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya ji kansa, ya yafe masa kurakuransa. Imam al-Qurtubi ya kawo hadisin wanda ya zo cikin tafsirin nasa, ya kafa hujja da shi hadisin na Ali ibn Abi Talib ne, Allah ya kara masa yadda, ya ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi wato suratul fatiha da ayatul kursiyu da shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, da kuma faɗin Allah ta'ala qul illahumma malikal mulki, wannan aya take gaban mu, har zuwa faɗin Allah ta'ala wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, ma'ana tulijin laila kayan. Waɗannan ayoyi da aka saukar da su yace ta'allaqna bil arshi, sai suka matsalƙale da al'arshin Ubangiji. Waɗannan ayoyi da suka matsalƙale walaysa bainahunna wa bain Allahi hijab, kuma babu wani shamaki tsakaninsu da Allah kai tsaye, suka makale. Wa qulna suka ce ya rabbi, ya Ubangiji, tahbitu bina fi dari dhunubi, za ka saukar da mu a gidan zunubai, wa ila man ya'sika ka sokar da mu zuwa ga waɗanda za su saba maka. Fa qala ta'ala, sai ubangiji ta'ala ce wa izzati wa jalali, na rantsa da buwaya ta da dafaka na, la yaqra'u kullu 'abdun aqiba kullu salatin maktuba, babu wani bawa da zai karanta ku waɗannan ayoyi a ƙarshen kowace sallah ta farilla, illa akantuhu hadiratul kursi ala ma kana minhu, ashe wallahi sai na ajiye shi na saukar da shi a ainihin wato garka ko dandamali na ainihin wato harkaka, a bisa gwargwadon duk abin da yake a kansa na sabo ko na dalili, duk sabon ka Allah zai maka wannan inda ya karanta su bayan kowace sallah. Ya ce wa illa nazartu ilayhi bi aynil maknuna, ba ce kuma na kalli wannan bawan nawa da idanuna waɗanda suke a rufe, lafazin maknuna ka kalla lafazin abin da yake maknun shi ne abin da yake dindabe a cikin kwarso an kulle su. Idan ka ce idan Allah yana kulle a cikin hadisi kamar ka taɓa darajar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fi kitabin maknunin ko la yamassuhu illa almutahharuna, lafazin maknun Allah zai kalle su da idanunsa katangangen idanu ko shamakakke, an fahimta? Ya Allah ya kalle su da wannan fi kulli yawmin 70 nazara, a kullum sai Allah ya kalli wannan bayan su 70 waɗanda suke karanta waɗannan ayoyi. Sannan wa illa qadaytu lahu fi kulli yawmin 70 haja, kuma kowace rana kullum sai na biya masa buƙatu sau 70 buƙatun ka na kullum. Abinaha al-maghfira, mafi ƙanƙantar buƙatar da zan biya wa wanda ya dubinci waɗannan ayoyi shi ne in gafarta masa. Wa illa a'iduhu, kuma sannan sai na tsare shi min aduwihi daga makiyinsa, bi nusratihi ta hanyar in taimake shi, wa la yamna'uhu min dukhulil jannati illa an yamut, kuma babu abin da zai hana shiga aljanna sai dai ya mutu ba. Wannan shi ne hadisin. To gaskiya wannan hadisin kamar yadda na faɗa malamai suka ce hadha hadisun mawdu', me ma'anar mawdu'i? Ƙarya ce, hadisi ne wanda bai inganta ba. Muna fata Allah mai sarki ya bi mamalan da kuma waɗanda suka iya ganin hadisin wani lokaci. Wani lokacin akan yi shiru idan hadisi na da rauni ba sai an yi magana akan shi ba a wuce, amma kuma a gode mu na saboda faɗin san yana da amfani don saboda a kiyaye don kar a je a faɗa cikin aiki da shi. Wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yulitin daga ulillahumma malikal mulki, malamai sai suka ce wannan alama ce ta albishir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda iko da mulki duka a hannunsa yake. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a wani lokaci akwai Romawa da Farisawa da ƙasar Yaman waɗanda suke da ƙarfi a duniya a wannan lokaci da mulki da ƙarfin soji, sai ya zamanto cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a matsayinsa wanda yake ba kowa ba, talaka, ma'ana shi ba mai ƙarfi ba mai mulki ba, amma Allah ya turo shi a matsayin manzo. To Ubangiji ta'ala kuma sai ya ba shi nasara da ɗaukaka da nasara a kansu, ya gallabe su ya rinjaye su. Shi ne hadisin da yake cikin Muslim, hadisin Sauban, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce inna Allaha zawaliyal arda, Ubangiji ta'ala in ji manzon Allah ya nuna mini ƙasa, ya turo min hoton ƙasa gaba ɗayanta, ba na ƙasa ta duniya an yi zoomin ɗinta na ganta, haka aka yi wa manzon Allah. Ya ce fa aitu mashariqa hawa magariba, naga gabashin duniya naga kuma yammacin duniya, har da kudanci da arewaci. Da yawa akan kawo kudanci abin, akan kawo gabashi da yammaci ne saboda su sun haɗe sauran, ba sai an ce kudu da arewa ba, da an ce gabas da yamma to ya haɗe duka. Annabi ya ce duka na kalli mashariqa hawa magariba, ya ce wa inna ummati sayabulugu mulkuha ma zuriya li minha, kuma al'ummata wallahi mulkin al'ummata sai ya kai duk iya adadin faɗin ƙasar duniya da aka nuna mini sai addinin musulunci ya kai. Ina ban da annabi yake ne wa uqitul kanzul ahmar, ya ce an ba ni jan taska wal abyad, da farin taska. An gane wannan ko? Malamai suka ce ja da fari ana nufin zinari da azurfa, duka an mallaka masa. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, annabi ya ce na roƙi ubangijina dangane ga al'ummata akan cewa Allah yuhliku hadi sanatin amma, akan kada Allah ya halakar da al'umma ta da fari wanda zai zamanto gamamme a fada cikin fari da bala'i da musibar da kowa zai ta halaka. Allah ya roƙa mana a wurin Allah, sannan ya roƙa mana wa Allah yusallita alaihim aduwwan min siwahum, kada Allah ya daura musu maƙiyi daga wani mutum wanda baya cikin su war kafiri ya rika zana musu azaba yana azabtar da su yana kashe su kada Allah ta'ala ya daura wannan bakin dangane ga gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya roki Allah wadannan fa sayattabihu wa yattabihu baydatuhum wanda zai zo ya azabtar da su ya karar da yawan su wa inna rabbi qala to sai ubangiji na ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad inni idza qadaytu qada'an lallaini idan na hukunta wani hukunci fa innahu la yuraddu wannan hukuncin babu komawa baya in Allah ya ce kaza to sai kazan nan ya faru wa inni u'ituka li ummatika na baka ga al'ummarka abinda ka roƙa Allah uhlikahum bi tarakin amma akan kar in halakar da su jafari da yunwa isa sai dai ka ji wani bangare kawai ana fama da babu wani bangaren kuma a cikin wadata ake wani bangaren can babu wani bangaren nan suna ciki amma gaba ɗaya ce gafari al'ummar musulmi sun shiga halin kakanakaye babu abinci babu ruwan sha ana fama da fatara da rinwa ba za a taɓa samun wannan ba saboda Allah ya karɓi wannan addu'a da manzon Allah ya yi mana sannan ubangiji ta'ala yake cewa wa Allah usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim sannan ba zan ɗora musu maƙiyinsu ba daga wajensu wanda zai zo ya riƙa gana musu azaba ya tabiha bai zata hu ya ƙarar da su wala wuce sama'a alaihim min akfariha ko da ya tattaro ta ko'ina ya zagaye musulmin ya haɗo ƙarfi da ƙarfe na duniya a wannan lokacin don ya murƙusa musulunci ba zai iya ba Allah ya tabbatar mana da wannan aw qala baina aqbariha shakka ni na riwaya na mai narawi yace hatta ya kula ba'dhum yuhliku ba'dhan an gane ko wa yasba ko wa yasbi ba'dhum ba'dhan ana suka ce hatta dinnan sai suka ce hatta ce bi ma'ana illa sai fa inda sharadin idan sashe ya koma yana kashe sashi an fahimta sannan ana mai da sashe bursunoni to wallahi ana cikin hadari wannan abun kuma zai iya tabbatuwa yanzu za ka ga wanda suke kashe musulmai musulmai ne yan uwansu ake kama su ake mai da su bayi ake azabtar da su a kama mutum a cakwikwiye shi mara a gana maka nau'ukan azaba na laifin da shi bai ma san ya aikata yi ba bai ma san ya yi ba wannan farin baya yi kenan ko laifin da bai ma san wani laifi ya yi ba haka kawai a azabtar da shi a riƙa ƙalla ana tuma a kan shi ana masa bulala a kama mace a mata bulala a zazzane ka a mata fyaɗe a kashe ta inda ciki a cikinta a fito da ɗan ma a kashe shi ma idan irin wannan yana faruwa to Allah zai iya ba abokin gaba dama wallahi ya hauko kanku a ga lokacin da manja suka zo suna fara a tsakaninsu to ƙanana suke shan wahala kamar yadda aka ce sai abin ya faɗo ka ga irin yana faruwa sannu wani bala'i da shi kuma yake so ya kullo kai yanzu tsakanin Amerika da Isra'ila da Iran wannan bala'i ga shi nan iri-iri a cikin duniya shi yasa duniya gaba ɗaya ba daɗi gare ta ba ta da daɗi duk yadda kake jin daɗin ta da ka tuno da wani abu irin wannan sai ya haddara maka jin daɗi sai ka ji gaba ɗaya kawai babu ina amfanin ka ji daɗi kuma ga wasu mutane can a gefe su kuma suna cikin damuwa suna cikin bugun ciki Allah kyauta da yawa masu albarka wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda na faɗa kuma annabi ya faɗi wannan ne wani ɓangare na hadisi lokacin da aka yi ya wato ghazwatul khandaq da annabi ake haƙa rami da shi da sahabbai wannan sanar ɗin da aka haƙa wani rami ne sanda mutanen makka ƙurayshawa kafirai suka haɗa kai da wasu daga cikin munafikan yahudawa a madina akan a zo a murƙushe addinin musulunci a masa kifa ɗaya kwala gaba ɗaya a gama shi labari ya so kunnan manzon Allah sallama ga shi su annabi ya tara sahabbai aka yi mijin aka yi tunani ga jiya za a kankara waɗannan abokan dawa kowa ya kama dangano da yawa amma ƙarshe aka ɗauki shawara Salman al-Faris ya ce mu a Farisa idan abokin gaba ya fi ƙarfin mu da muna fita waje ne can inda zai shigo sai mu haƙa rami babban mai jirgi ta yadda ba zai iya shigowa ba ba zai tsallako shi ba wanda kuma ya gigin ba ya zo da kodai ya faɗo ya mutu ko kuma ya zo mu ƙara fashi a nan da shawara da aka yi aka fita aka ji aka yi wannan kan da din saboda a wannan guri a Madina lokacin babu wata hanya da za su yi biyo haka nan daga Makka din su zo ba ta nan ba shi ne aka yi wannan tana din to sahabbai sun yi kwanaki uku suna haɗa shi rami ne kuma mai fadi sosai wanda ga yunwa ga tsishiruwa ga zafin rana na Sahara Madina. Amma haka aka zauna ana aiki, sahabbai ta kai saboda tsananin yunwa suna daura dutse a cikinsu su matse shi don ya matse cikin kada yunwa ke tasiri haka sahabbai suke don saboda danne yunwa. To suna cikin haka wannan ramin sai suka ci karo da wani kujiya, wani dutse ne wanda yake cikin ƙasa ba a kan da shi ba a daidai gurin, an yi a buga ya fashe don a samu abin ya tafi yadda ya kamata yaƙi. Sai suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da ke faruwa. Annabi ya zo gurin da dutsen yake ya karfi, ka ga fa ashe annabi da shi ake aiki, ba zo ne ke ba, da sahabbai duk ana wannan aiki tare da shi. Ya karɓi wannan jiga ɗin ya daga ya jiki dutsen da bismillah, sai ya wuta ta tashi dukan dutsen da yake wuta ta tarwa ita ce ta sama haka. Annabi ya kabbara ya ce an nuna mini makullan farita, wato addinin musulunci sai ya kai har farita zan ci da bayani don za su ma mulkin musulunci. Ya ƙara ɗagawa ya jiki dutsen na biyu wuta ta tarwa ne ya ce an nuna mini makullan ruhu, ita ma sai an ci ta da yaƙi kuma sai an ci nasara. Sahabbai suke murna suke kabbara, shi ne Allah ya saukar da aya cewa alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi jid'i sinin lillahi al-amru wa qabli qabli wa min ba'd wa yawma idhin yafrah al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. So da wannan duka albishir din a wannan lokacin ya faru, amma wannan daga wato diga da annabi ya bar baya da kura, menene abin da ya faru? Tunda jauto ne kuma mayafi tufafinsu ba kaya bane irin namu. Lokacin da annabi sallama ya ɗaga wannan jigan ya haka hakan da zai yi, sai ga nan ɗin ɓangaren cikinsu a buɗe a wannan lokacin. Sai Jabir bin Abdullah ya ƙyallara ido ya hango cikin manzon Allah a ɗaure da duwatsu har guda biyu. Sahabbai na ɗaure dutse ɗaya, amma kuma shi ya ɗaure dutse guda biyu, ya ce inna lillah, ya ce yanzu yunwa ta kai annabi da wannan halin har duwatsu guda biyu a cikinsa. Kaga su annabawa dama ninkin abubuwan biyu ake musu saboda na wanda ba annabawa ba. Ya gane cewa lallai yunwa ta fi yunwa, kuma kalla a haka suka yi don wannan addinin a ƙarshe don ya zo maka yadda ya zo maka cikin kwanciyar hankali da nema, sai kawai ka tashi ka ganka musulunci. Wane ne ya biya kuɗi nan ya shiga cikin addinin musulunci? Waye ya jarabawa shiga musulunci? Akwai ana yi? Akwai jarabawa shiga musulunci? Ana ta fiye ne ya za a shiga musulunci? Su wane ne bijirar ɗin? Wa yake sakin kostan ɗin? Duka kowa duk da ya zo duniya, tun daga lokacin da mahaifinka ya tsarka maniyyinsa a jikin mahaifar mahaifiyarka, Allah ya sa yana addinin musulunci ka fito a musulmi. Shi ne wannan fa'abawahu yuhawwilani ya auyi nasrani ya auyi majlisani, ko ba haka ba ne? Kuma fitarar da ake magana ke nan, ka ga ba positi. Abinda mahaifinka ya kawo shi ne yanka maka rabon suna, ya kuma sa maka suna, ya siyo maka bombas. Eh, ko ya siyo maka ɗin ma ana ɗora maka nafke kafin fofa sai zuwa, ina nafke ake dawa ba haka bane jama'a? Kafin ɗora nafke ɗin ma me ake yi? Abin da ake aka ake bari ka kawai da suke jiran kamfai in ka bata ma yake ka tawanci, ka gani? Addini ya zo mana cikin sauƙi ba wahala, amma yau mun wayi gari ba ma san addini ba ma alfahari da shi, ba za mu ɗaukaka kanmu da shi ba. Ku tuna jiya nake faɗa muku maganar Umar, yace inna Allaha a'azzana bil Islam wa ma hamarta ghayra al izzati fi ghayrihi azallana Allah. Ya kamata musulmi ya gode ma Allah ya fara yi da addininsa. Allah ya zaɓa maka addini mafi tsada wanda yake zaɓaɓɓe a wurinsa, wanda da kansa yace shi ne ya zaɓa addini a wurinsa, addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya addu'a da roƙon Allah kawun nan da an mutum biyu su zama musulmai, amma Allah bai karɓa ba. Abu Lahab da Abu Talib duka ba an munsa ba ne? Bai samu ba. Annabi Nuhu aka yi so ɗansa ya zama musulmi da matarsa, bai samu ba. Annabi Ibrahim ma ya sa ya zama musulmi, bai samu ba. Amma sai ga shi kai Allah ya baka musulunci kyauta, abinda yake ba ta ka yi ka bi dokokinsa sau da ƙafa, ka bauta wa Allah, amma sai zaman to ya gaga Allah ta'ala ya shirye da mu wannan abin ya faru kuma jami'in har ya ji gida ma yaro an da bai ba shi dama ji an go su sai anan inda aka yi wannan tantance ya ga yace annabi da shi da sahabbai aka je gida aka ci abinci nan ma mu'jizar manzon Allah ta bayyana sallallahu alaihi wasallam so a takeice ba abin da ya faru a nan gurin yake so ba wannan hadisin da muka karanta ta zuwa cikin muslim wani bangaren ta a nan gurin ne annabi ya yi wannan albishir ba sannan waɗancan addu'o'i shi kuma wasu bangaren hadisin su ne addu'o'in da annabi ya yi a masjidil ijaba a nan Madina wani masallaci da ake ce masa masallacin ijaba wanda annabi ya addu'o'i guda uku Allah ya amsa biyu Allah bai amsa ɗaya a ciki ba to sahabbai mutane alhazai suna da wani kudiri a zukatansu cewa duk wanda ya je masallacin ya yi addu'a Allah yana karɓan addu'arsa to kuma mukan nuna musu ba haka ba ne idan annabi ma ya yi ba an sadaka ba to kai ne za a sadaka kai ne ka roƙi Allah ko ina ne in za ka je ka zama masjidin ijaba ka je ka gani annabi ya yi sallah a wurin kawai ya kuma roƙi Allah dan tarihi ne ka cire fansa idanunka amma ba za ka zo da gocin addu'a ka ce dole Allah zai amsa maka a ya kai alhaji ya kai ne zuwa mora duk yadda kai dai ka je a hana ka ziyara ba amma dai ka kudirce a ranka wai addu'ar ka a gurin Allah zai karɓa a Allah yana da sharuɗa da yake kallo sai addu'a ka ta cika sannan Allah ta'ala zai karɓa muna fata Allah mu da ke tarkiya ta da buɗe sai labarin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ممني باتر أن كافري مصر ينص مجمع الأمر الصوف صلاة أو نص من دون الله كو من دون المؤمنين سافان ممني ينص سو ممني باتر أن حقا لإن المؤمنين يتوشي مصر ينص ممني ينص ba kafiri ba an gane wannan ko ubangiji ta ala yace falaita ko wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya sumu ya so kafiri ya dala mu'mini dan uwansa ya zama to kafiri shine masoyinsa shine mutuncin al'amarinsa to Allah tabaraka wa ta'ala yace falaita minan lahi fi shay baya wani abu shi wannan ba komai bane dangane da addinin Allah kaga magana ce mai hadarin da sai ma'ana ya fita daga cikin addina addinin Allah ibn jarir al-tawri yake cewa ai annahu kharaja min al-islam ya fita a cikin addinin musulunci duk wanda ya so kafiri duk wanda ya kawo kafiri duk wanda ya bi da kafiri akan musulmi duk wanda ya zama to kafiri shine majibincin al'amarin da yana kaunarsa yana ganin darajar sa da kima sa saboda ta musulmi ne mu'mini dan uwansa to ya fita a cikin addinin musulunci Allah ne ya ce falaita min Allah lafazin falaita ma'ana min dinin Allah shi ba komai bane a cikin addinin Allah don haka ce ba komai bane a cikin addinin Allah ne ne addinin Allah musulunci sauraka tinda ba komai bane shike ne ya kafurta ubangiji yace illa an tattaqu minhum tuqa sai fa in dai mu'amalar da kake musu wato zuwa gurin su ko kawarar su da kake yi kana yi ne min babin mujamala dan ka tsare kanka daga cutarwar su kasu halaka ta kasu maka bugunta to idan kai wannan ba laifi bane amma zuciyarka na cike da imani da kamar su amma a zahiri ka ringa nuna musu cewa kai da ga tare da shi amma mutum ya zo ya ce maka ai ni ina son wani saboda aboki na ne ko saboda shi kwalifi na ne yana zuwa kaya murna idan abun farin ciki ya same mu, yana zuwa ya taya mu jaje idan abun baƙin ciki ya dame mu. Mu ma muna taya ta, shi yasa yanzu da zai yi aure ko zai aurar da yansa za mu je coci, ko ba haka bane? A ji a ɗan yi haleluya, a nuna masa mu ma muna tare kaza kaza da sauran irin wa'innan abubuwa. Wannan ba daidai ba ne. Idan shi yana maka wannan a matsayinsa na wanda yake Kirista, kila ko addininsa ne ya ba shi dama, kai addininka ya ba ka dama kai tambayar da ya kamata kai ke wa kanka kenan. Kuma wannan shi ne abin da yawa daga cikin musulmai ba ma fahimta. Idan san da aka zo matsala irin wannan ta mu'amala da jibintan kafiri, an fahimta, da kuma abin da ya shafi cin abincinsu na yau da kullum, da kuma abinci na ainihin wato bikin Kirsimeti, kai wannan matsalolin da yawa sai ka ga wasu ba su da fahimta. Kai wa kanka tambaya, shin kai ubangijinka addininka da kake ma Allah bauta da shi ya ba ka umarni kai wannan? Ba a yin addini da molanka. So yanzu tun da abokinka ne, kuna harkoki tare, yana zuwa taya ka murna, kai ma ya kamata ka taya shi murna. To idan aka je lafiya za ka yi, idan Allah zai sa shi a wuta, sai Allah ba zai raka shi, ai abokina ne, ya ba zai ɗan ɗauke mai wani ɓangaren alama. Wace ji da wannan? Ko kuma ka ce barka je tun da ya mutu a kafurci za a binne shi a ɗan saka ku tare, abokinka ne ba? Ba a yin addini da ka. Shi musulmi komai zai yi sai ya samu hujja da dalili a cikin addininsa. Na ba ku labarin wani Bayahudi da yake cewa Umar ɗan Khattabi aya ta sauka a cikin addinin ku, daga mu ta sauka da mun yi biki. Fadan Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar ya ce wannan ayan na san sanda ta sauka da lokacin da ta sauka, da inda ma ta sauka din mu idi ne akan idi, domin ranar juma'a ne da yamma bayan la'asar, kuma a filin arfa annabi na kan jagowarsa bayan sallar la'asar. To wani lokaci ne mara tsada a cikin wannan dukkan su da yin nan da lokutan duka masu tsada, amma ba za mu yi wani abu da ka ba wanda addininmu na musulunci bai ba mu dama ba, dole sai muna da dalili. Ka kalli hadisin Asma, Asma binti Umayyah ko binti Yazid, ba Asma binti Umayyah matar Abu Bakar Siddiq, Allah ya ƙara maka yarda, tana Madina, mahaifiyarta ta baro Makka tana kafura ba musulma ba, tafiya mai nisan da ke daga Makka zuwa Madina tafiya ce da raƙumi ko da abun hawa a wannan lokacin, Allah ka isa arzikin kilomita da suke suna yin kwanaki a hanya. Na faɗa muku ko yanzu da ake cewa kilomita 450 ko ran mai kama da haka a fi kwalta ne a titi kwalta Dunlop, mota mai numfashi kuma tana tafiya za ku yi wannan kilomita. To kai idan irin titi da mure ba musamman wannan hanyar ta gina jihar Niger, ya kake gani ya gaske ne ba kusan hanyar ba? Yawwa, idan ka bar duk kwajakshen ka kama hanyar mina dala ya hanyar take awa nawa za a yi irin ta ce kilomita 450 din nan awa nawa za ta koma? Ka gani misali muke baka, to su a lokacin akwai tsauni akwai kaza, matan nan haka ta kawo su wata zo Madina, amma ita ta ita karfanta saboda tana kafira, ta ce ba za ta yi hulɗa da ita ba, ba za ta ba ta ainihin wato shanta ba, mana ba ta ba ta masauki ko wani abu kama da wannan ba, har sai ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da Asma'u ta tashi da kanta, ta zo ta samu Annabi da Sallama, ta roƙe shi ko take tambayar ta fatawa, ta ce ya Rasulullah, qadimat ummi mushrikatan, mahaifiyata ta zo tana mushrika, ta zo daga Makka ta kawo min ziyara, fa asiluha, shin zan rufe ta in sada zumuncin da ke tsakanina da ita, zumuncin uwa da ƴarta, amma akwai bambancin addini? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce siri ummati, sada zumuncin mahaifiyarki, kaga ta anso waran daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ta yi. To kai wane ne ya baka waran cewa ka je coci dan saboda abokin gari? Wa ya baka waran cewa ka je ainihin wato fatinsa ko bikinsa ko wani abubuwa da yake yi, ko ka ƙaunace shi da shi ma ya mata? Wasu lokutan ma idan ana rubuto tambaya za ka ga cewa hatta tambayoyin shi mai tambaya yana nuna maka kawai shi ga fatawar ya riga ya baka shi amsa. Alam abokina ne, muna son juna sosai, fa yana mun alheri, ni ma ina mata, to kenan ya kamata ya ba ma fatawa. To me yasa kake neman malami ya baka fatawa tunda ka san kuna da wannan zumunci tsakanin ku? Dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya. To Allah ya ce illa an tattaku min duka, sai fa idan kawai za ka yi ne idan ka tsare kanka
kada ya cutar da ku za ku haɗu da su a ofis a masha Allah ya son dai a ɗan tafa ka dan yi burbushi an masa mutuwa ka ayya kai sannu fa kai sannu fa sannu 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 kai shikenan ai da jiradi za ka ce Allah ya ji kanshi ne mamacin nashi ko ba ta ba ai ba za ka faɗi irin wannan ba kalmomi ne to za ka kaura ka ayya kai I'm sorry sorry ayya shi ne to ai karan nura tausayi amma addinin ka bai ce kai maza addu'a tunda ka san ya mutu ba da imani ka gani sama ka zo ka ce kai ai kai menene menene da wata alaka tsakanin ku saboda haka kai ma za ka mai biki a malam kai a hankali kar ka bar addinin musulunci domin aya gashi nan da kanta Allah ya ce wa man yaf'al dhalika fa laysa min Allah fi shay duk wanda yake kar mu zo mu yaudara kanmu Allah bai hana mu mu'amala da su kyakkyawa ba Allah bai hana mu zauna tare da su ba Allah bai hana su makwabce mu kuma mu makwabce su ba amma dai jibuntan al'amuransu a matsayin masoya mu fifita su saboda mummune ɗan uwanmu wannan kuma bai halarta ba a addinin dole ne mu kiyaye Abu Darda Allah ya ƙara masa yadda yake cewa inna la nakshiru fi wujuhi qawmi yace wa qulubuna kal'anu yace so da dama muna haduwa da wannan mutane irin wannan wanda ba addinin mu dai ba ko addinin ba dai muna musu yaƙi haka amma zukatan mu na tsire musu ai abu ne ka boye ba dai ba fili za ka bayyana a kadan yi murmushi da annuna kana kan to irin wasu lokuta akan wannan abu misalin akwai ababe da za ka yi implementing din sa akai ya ka kubuta da imanin ka kuma ka kalli Ammar ibn Yasir ka kura masa aka yi zai hanyar hijirarsa an azartar da shi ya zagi manzo Allah amma ya zo Madina ya ga manzo Allah ga halin da yake ciki Allah ya ce in za ka tare ka gobba ka ga jama'a saboda akwai imani a zuciya saboda ba ni da ikra to ashe za ka iya yi dan ka tsara kadan yi irin nuna kawai kaman kana tare da su amma dai ba tare da su kake ba zuciyarka kana kyamar abu ka gani ka ka dai ba ka mura kyamatar ashe an tafi hutu ranar lahani za a sabar ba aiki amma juma'a ce an yi aiki amma ya muke hakuri muke mu tafi ku amma ba ma san abin a zuciya tunda ba mun tsinci bane kawo amma da dole muka hakura ana zo ne babu mujamala to mujamala ana iya yin sa kada yi yaƙi haka kamar dai kana tare da mutum amma kuma a zuciyar ka ba ka tare da shi ka gani Allah mu da ke sarki ya shirya da mu Allah mu da ke sarki yake cewa to in dai da zaka kullun duqani ba matsala bane kai ka kawo kuma ka fada ku dan duwan tsoro ne idan kuka bayyana a adawa ku kuka nuna ba kwa tare da su ba ku yi tijja to falakum muwalatihim za ku iya jikin ta al'amuran su ma'ana ku dan kaurace ta kadan a fili bil lisani da harshe dole kalbi amma ban da zuciya an gane wannan ko kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin wato sunan Baihaqi da Imam al-Hakim hadisi Abdullah ibn Abbas da ya tabbata cikin cewa illa an tattaqu minhum tuqa shine ta takallu bil lisan kadan fada da harshe in ka zo maganganun ka sarka nuna kamar kana tare da su amma wal qalbu mutma'innun bil iman zuciyarka tana cike da imani eh da Allah da kare ta Allah ba kai da abin da ake yi ba an fahimta shi ne abin da zaka nuna musu ubangiji ta Allah ya ce wa yuhadzirukum Allahu nafsahu Allah fa yana tsoratar da ku kanka yana ja muku kunne akan al'amarin da ai an yi ba alaikum akan kada fa Allah ya fushi da ku idan kuka aikata abin da ya hana ku inta wallahi mu matakar kun soyayya ga kafirai kun ji bincin al'amuran su wala yaqbalu lakum du'aakum idan kun yi addu'a Allah bai karba addu'a ku ba wa yu'aqibukum bidh-dhull fi dunya Allah ya muku hukuma ta hanyar kaskantar da ku a nan duniya wal adabi bin nar fil akhirah ya kuma yi muku azaba a lahira idan an je gobe kiyama wa ila allahi masir kuma lalle ba kuma la ga Allah subhanahu wa ta'ala al marji fa yujadikum fi Allah saka muku abun da ya aikata kul in tukhfu ma fi sudurikum magaya musu matakar kun koyi abin da ke cikin zukatanku na yi nun wato muwalatin da kuka yi a zahiri na waɗannan kafirai amma a zuciyarku ba kwa san su ko ku kuna nuna cewa haka san haka ba kwa san su a zahiri amma kuma kuna ƙaunar su a cikin zuciya ai kun koyi a cikin zukatanku min muwalatin ne au tubuduhu ko kun yi shi ma a bayyane ne tun su hero ku kun yi shi a fili to ya alamu Allah Allah ya sani kun kun koyi kun kun bayyana duka ubangiji ta Allah ya sani wa huwa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi shi Allah din subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke cikin sammai kamar yadda ya san abin da ke cikin ƙasai wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta Allah qadirun ne mai iko ne ala kulli shay'in akan komai babu abin da yake gagara Allah duk abinda ka kai Allah ya sani duk abinda kai a fili yana sanar balle wanda kai a goyen baya sani kuma zai saka maka gurbin abinda ka aikata sai Allah ya ce
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
لا رد ألا ذي ساكا مسجدتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير رد قوة شري ذاك كأبنة أيك شانا الخير محضرا أدقلت أهل الشعن كوشي وما عملت من سوء حتى لم ذاك كأبنة أيك شانا سوء ما لا تجد أطف من ينقوم الزورة تجد kamar yadda tajidu ma amilat min khairin haka nan tajidu ma amilat min su'in duk abin da ta aikata na mummuna za ta gashi shi ma wanda a wannan lokacin aikin nata sana sabo tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan barida za ta gori za ta so ita wannan ran a ce tsakaninta da wannan mummuna aikin da ta aikata akwai tafiya mai nisa da shi amma shine lokaci mai nisa a ce ba kusa nake da wannan aikin ba wannan kana aikata shi haka ko sai za ta gori an gane ku wato akan ce amal wato gayata gaya wajen nisa abu irin ba za ka ce irin nisan da ke to in za ka fassar ko ka siffanta irin tsanan nisan larabci ya yi amfani da kalmar amal amalan ba'ida tsakanin ta da wannan aikin da ta aikata mummuna nan ma Allah ya ce wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana ƙara furtar da ku kansa ku ji tsoronsa ku ci yaye shi wallahu ra'ufur bil ibad lalle ubangiji da ala mai tausayi ne da bayan sa yadda yake faɗa musu ababen da za su kiyaye don kare kama su musu azaba ku kiyaye azaba ku kiyaye kaza don azaba ta mai tsanani wanda ta kuka mutu na kama ku da wannan azaba wallahi ba za ku ji da dadi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya maimai ta wannan ne don tabbatarwa ka ga zuwa sai ya ce wa yuhadhirukum Allahu nafsuhu a nan baya ta ke cewa wa yuhadhirukum Allahu nafsuhu don tabbatarwa ya kuma ƙara shiga ainihin cikin zukatan waɗanda ake tsoratarwa ɗin sannan a lokaci guda ya nuna mana irin tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa dan mun idan Allah zai da tausayi sai alimu da zai kun kuma zai kama mu amma sai Allah ya fada mana yace ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza wuri kaza akwai illa kaza dan ku samu tsira ba tare da na kama ku ba kuma ra'amar Allah da tausayinsa ba ta kin tabbatuwa ga duk wanda ya kiyaye dokokinsa sai Allah ya ce
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
لا.
قل أطيعوا الله والرسول فإن
تولوا فإن
الله لا يحب الكافرين.
أبن جيجي تعالى يا شيخ إن كنتم كجاية مصيحة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولن لا ولن الكافرين وسمع لما يسمع شيوا لوك شند سكي شيوا مو بابو تقوى كامي كيبكو يمنع تنسيني باوي سوريا هم بوتمو بواسطة لين أكانون سدا allolin ko tsakaninsu da Allah da nake bauta mawa wai so suke su kusantar da su zuwa ga ainihin wato Allah ba na abu ne illa da yuqarribuna ila Allahi zulfa amma mu ai masoya Allah ne to idan ku masoya Allah ne ya kamata a ce kun so annabin da Allah ya aika shi ne Allah ya ce musu kun ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah matakar daga cikin ku Allah kuke so wata biyuni ku bi ya annabi da Allah ya aika in dai soyayya ta gaskiya ce duk wani masoyin Allah dole ne ya so annabi sallallahu alaihi wasallam duk masoyin annabi kuma dole ne ya zama to ya bi dokokin Allah sau da kafa ku bi ni ma idan kuka bi ni yuhibbukum Allah kuma Allah zai so ku a sakamakon soyayya da kuka yi mini bana sharadin soyayyar Allah a gare ku shine ku so ni ni annabi da ya aiko kuma ya saka muku da sakamakon soyayya ku ga annabi to amma soyayyar annabi ba soyayya ce ta baki ba soyayya ta manzon Allah tana tabbatuwa ne ta hanyar kaunarsa da bin sunnoninsa da aiki da sunnoninsa da nisancin duk abinda annabin ya hana da duk wata bid'a da annabi ya haramta ko ya jakulle akai kan nisancin abu amma ba za ka zo ka fake da san annabi ba kana ainihin wato shirka da bid'a yadda kake so wannan ba soyayya a nan bace annabi ya yi gabar sai kuma kai yamma kuma wa baina kuma amalan bayyana kwarai da gaske tsakanin ka da annabi akwai amalan bayyana ka gani sura ka san manzon Allah aiki da sunnar sa da karantawar sa da shari'ar da ya taho da ita sannan kuma sai ka samu soyayyar Allah ubangiji ta Allah ya ce wa yaghfir lakum Allah sai ya gafarta muku zunuba kun zuni banda kuka aikata kurakuran ku ba tuban ku wallahu ghafur ubangiji ta Allah bai gafara ne mai mutum ta ba'ali ga duk wanda ya bi kuskuren da kuka aikata a baya Allah zai yabe ku ba salama ne cikin abin da ya shude rahimun bihi shi Allah bai tausayi ne ga nashi bai ubangiji ta Allah ce kul ka saka ga ya musu أطيعوا الله والرسول ويدعى على الله كما يدعى على منزل الله فيما يأمركم به من التوحيد شكل دك أبن النبي صلى الله عليه وسلم في ملتا كل شيء التوحيد فإن تولوا إذا كوكا دوية بايا أعرضوا عن الطاعة كوكا كولة كوكا كنجر كوكا برطاعة منزل الله فإن الله لا يحب الكافرين وسني يلا الله هو في سركي بايا كم متعني كافرين ورد سكي ساقا مسا أكن كمرني kohani Allah baya kaunarsu kenan duk wanda ya zama ya sufurtu da biyayya ga Allah da manzansa shine masoyin Allah kuma shi ma Allah na san shi wanda kuma ya sufurtu da aka san haka biyayyar Allah da biyayyar manzan Allah to wallahi wannan ba masoyin Allah bane ko ba masoyin manzan Allah bane su ma ba ka san shi sun bar rakka daga gare shi kuma wannan hadisin da yake cewa man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'uhu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'uhu wanda yake son haduwa da Allah shi ma Allah yana nufin dinsa yana son haduwa da shi wanda ko yake kyamar haduwa da Allah shi ma Allah zai sanya haduwa da shi Allah ya tsare shi Allah ya ce
inna Allaha ta'ala wa Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
إن الله اصطفى آدم للي أبيه تعالى اصطفى معنى اختار ألا يا ذاتي آدم يا ذاتي النبي النبي آدم ونوحا ألا يا ذاتي النبي وآل إبراهيم Allah ya zafi a yaran annabi Ibrahim su ma suka da annabta wa ala Imran da iyalan gidan Imran ma'ana Allah ya zafi su akan kansu alal alamina akan mutanen duniya na wannan lokaci gaba daya istijabat al-yadi ta hanyar amsa addu'o'in su wa ja'al al-anbiya min nasalihim Allah kuma ya sanya annabawa da tabbas su ubangiji ta'ala ya zafi wannan kabilu da wannan bayin Allah annabi Adam alaihi salam a matsayin sa na zaɓaɓɓen halitta da Allah ya yi da hannunsa kamar yadda ya ce wa Iblis malaka Allah tasjuda lima khalaqtu bi khalaqtu bi yadayya ko haka ne mai sa ba kai sujjara ga abin da na halitta da hannayena ba daraja da mansabar annabi Adam Allah ne ya halicce shi da hannayensa dalilin kai Allah ne ya halicce mu amma ba da hannunsa ta hanyar haihuwar mu haka ne amma annabi Adam hannayen Allah shi ya halicce shi kaga daraja ce ta annabi Adam kuma annabi Adam Allah ya sanya shi shine shugaban dukkan wannan Adam shine uba shine uba duk wani tsaro ya taho ta jikin sa ko ba ka bane ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ran annabi Adam wa khalaqa minha ikran zawjaha wa batta minhuma subiyan ma tarja mujin rijalan wa nisaa maza da mata mu ke na faga mana duka Allah ya ga mu duka daga cikin sa kuma Allah ya shigar da shi aljanna kuma Allah ya fito da shi daga aljannan dan ya jaraba mu yawa dan ai jaraba wa wanda ya jaraba wa ko ba gidan gaskiya na aljanna wanda ko bai ciwo shike ne ya can Allah ya tsare mu da wuta to wannan daraja ce ta annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji ta Allah ya musu wannan zabi hadisi ya tabbata cikin Bukhari hadisin ko da alwatu magana da Abdullahi ibn Abbas yake cewa da ala imran yace al mu'minuna min ali ibrahim su ala imran su ne mummurai aka samu daga cikin iyalin gidan annabi ibrahim wa ala imran da ali yaqin da ala muhammad dukkan su tsoro ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam
an gane ko kamar yadda Allah ya ce inna awlan nasi bi ibrahim lal ladina tabauhu wanda suka fi cancanta suka fi dacewa da danganta su ga annabi ibrahim sune wanda suka bi shi a cikin family an gane wannan ko wanda suka bi shi shi yasa Allah barkin sarki yake nuna cewa azwi'ar ma sai wanda ya bi wanda Allah fi zurriyatihin nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya kika Allah ya musu irin wannan wannan falala da daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daga cikin zuri'a ta ko wanda suka bishi sune mummunai da kuma iyalan annabi yaqub alaihi salatu wassalam sai annabi yusuf da sauran yan uwansa kika sun bi annabi Allah annabi ibrahim suna cikin ainihin wato zakarkun sa shi ko annabi nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ya fifita shi da wata mankaba ta kasantuwarsa shi ne farkon manzanni da ubangiji ta'ala ya haifo bayan an samu matsala a duniya ta hanyar yin shirka da Allah shi ne annabin da Allah ya fara tasowa daga cikin tsakar annabi Adam tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu alaihi salam shekara 1000 haka ne an gane ko sai da aka samu karni 10 shekara 1000 da ba ɗaya kowa akan tauhidi yake da kanin ta Allah ba tare da hada shi da kowa ba sai da aka samu shirka sai aka ɗauko annabi Nuhu a matsayin farkon manzanni dan ya ja hankalin mutane ya musu wa'adi ya ja su zuwa ga gaskiya su bauta wa Allah shi kadai irin yadda asalin iyaye da kakanni suke akan tsawon shekaru dubun nan da suka shuɗe shekarun da awa kawai sai dai shekara 1000 yana wa'azi ba su imani ba kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabita fihim alf sanatin illa 50 ama kira tawadi wa imani ba haka zalika Allah ya zabi iyaye gidan annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim mun sani shine baban annabawa shine mahaifin annabi Isma'il wanda annabi Isma'il shine mahaifi ko kaka da zabansa aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan shine mahaifin annabi Ishaq wanda ya haifi annabi Yaqub wanda annabi Yaqub ya haifi sauran annabawa ta annabi Yusuf da ya kuma har zuwa annabawan da aka zo har ga annabi Isa duk wannan zaba ne kaga lalle ashe wannan zabo ne mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa albarka ko a cikin albarkar suke da ya ce wa Allah fi durriyatihin nubuwata wal kitab mun sanya cikin zuri'arsa annabta muka ba su littafi wa atainahu ajrahu fi dunya kuma muka ba su sakamako tun a nan duniya wanda kuma mafi yawa sai an jera jera Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ne saka masa sannan kuma da Ali Imran Ali Imran ga shi an samu na Maryam na Maryam din nan ita ce wahibiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda annabi Isa shi da annabi Nuhu da shi da kuma annabi Ibrahim duk suna cikin ulul azmi min ar-rusul haka shi kansa annabi Musa yana ciki duk da ba a gwace shi a nan wata kullum so daga cikin zabanta annabi Haruna kare aka samu amma wannan gidaje da aka ambata gaba ɗayan su akwai albarka a cikin su wanda Allah ya zabo su a cikin zabi ya sa su ne zababbu ubangiji ta'ala ya yi musu wannan ni'ima ta hanyar ko addu'a suka yi Allah yana amsa kamar yadda Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi hurairah Allah ya tara maka yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqrabu in aqraba ma yaqulu al-'abdu min lillahi ta'ala sajidan wato lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah shine lokacin da yake cikin sujjada sai da yake fa aqiru du'a ku yawaita yin addu'a a lokacin da kuke sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yace to ya fi fita su akan mutanen duniya na wannan lokaci sai Allah ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd wato su zuri'a ne sashi daga sashi ne wannan annabi ne babansa annabi ne sashin sama annabi ne wallahu sami'un lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne ji ne li du'a'i man da'ahu da addu'ar duk wanda ya roƙe shi alimun bihi masani ne da dukkan wannan addu'a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha astafa kinana min walad isma'il lalle Allah ya zabu kinana ma'ana baro kinana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il wastafa banu hashim min kinana Allah ya zabu banu hashim daga cikin kinana wastafa quraish min hashim ya kuma zabu quraish daga cikin banu hashim wastafani min quraish ya zabe ni kuma a cikin quraishawa saboda annabin Allah zababbe ne daga cikin zababbu daga cikin zababbu daga cikin zababbu Allah ya zabe shi Annabi da manje yana cewa wayayi kamar ka wayayyo asali ya naka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama din dawa abinda muka fada dai dai ubangiji ta Allah ya ba mu dawa wanda muka kuskure ubangiji ta Allah ya sai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفركم ونتوب إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.